kafin mu fara akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko yana tambaya ne akan wasan kaci-kaci-kaci da waɗansu kafofin watsa labarai suke aiwatarwa, su rika gabatar da tambayoyi kuma dukkan wanda ya ansa daidai a bashi kyauta. Sun wannan shi kuma menene alaƙa ko rashin alaƙa tsakanin su da tata? A fahimta ta wannan baya da alaƙa da tata, baya shiga cikin ma'anar tata. Tunda tambaya ce ake cewa menene ka za ka ba da ansa, in ka ba da ansa ta ci, in baka ba da ansa ba ko baka samu ba, sannan kai baka yi hasarar wani kuɗi ba. Inda a ce ana shigar da kuɗi ne, to shine abin za a ce yana da alaƙa da tata, amma babu ko kobo da mutum ke bayarwa. Da haka wannan ba tata bane ba. Sannan kuma mai tambaya na biyu yana tambaya dangane da cewa shi likita ne na dabbobi, to akan kawo karnuka ko aladu ya duba su ya yi musu magani ko allura, ya halatta ko bai halatta ba? Alade dai bai halatta ba, domin shi alade ba a yin kowane irin dangin amfani da shi a shari'ance. Amma kare ko akwai nau'ika na amfani da ake yi da shi a shari'ance, wato shari'a ta amince akan yi amfani da shi don gadin dabbobi ko don gadin gidaje ko don gadin gonaki. Kuma nassi ya zo ya ce babu laifi ga mutumin da ya riki kare don ya yi masa gadin gona ko ya yi masa gadin wato ainihin dabbobinsa. Sai malamai suka ce banda gida ɗin, banda gona ɗin, banda dabbobi, dukkan inda kare zai yi gadi babu laifi. Kaga mutumin da ya riki kare saboda gadi, saboda ya yi masa gadi, to kaga wannan ya rike shi ne karkashin izini na shari'ar musulunci. Idan karen ya kamu da jiya zai yi jiya, zai ba shi magani, zai je wajen likita kuma kai za ka ba shi magani. Amma mutumin da kasancewa dillalin karnuka ne da yake sayen su ya kai inda ake yankawa a ci, sai karen ya kamu da rashin lafiya sai ya zo maka da shi, kaga ba za ka masa magani ba. Haka kuma mutumin da ya riki kare don yin farauta, kaga ya halatta mutum ya riki kare don farauta. Duk mutumin da yake karen da yake farauta da shi, to shikenan a nan wurin dan ya kawo kare kai masa jiya, za ka masa jiya babu laifi. Amma dukkan mutumin da ba wannan ne ba, shi cin kare yake yi kuma karen ya kama da rashin lafiya, to a ce fatan Allah sa ya mutu gaba ɗaya ma a mutu, amma ba maganar kai masa jiya a matsayinka na musulmi. Tambayar ta biyu ce gwamnati takan kawo waɗansu, takan bayar da loan na ababen hawa kamar mashin wanda za a rinka sayawa cikin albashin ɗinka wata-wata, amma ya ninka kuɗinsa da inda za ka saya kuɗi hannu. Wannan mun riga mun yi magana a kansa ina jin jiya, ba mun maimaita irin wannan cewa dai dukkan ciniki da za a ce maka in bashi ne kaza, in kuɗi hannu ne kaza, kuma ya kasance bashin ya tare kuɗin hannun yawa, to ya zama riba. Da nassa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai hukuncin a ɗauki kuɗin gwamnati dan a biya wa waɗansu mutane kujera ta aikin hajji ko umara, ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta a wani lokacin, a wani lokacin bai halatta. Ma'ana ya danganci wani irin mutane za a biya wa umara mai za su yi idan sun je can. Mutanen da suke cikin hukumar jin daɗin alhazai, wanda za su je su yi wa alhazai hidima a can wurin, kama gidajen hayarsu ko likitoci da za a tafi da su tim na likitoci domin su rika kula da lafiyar alhazai, wannan wajibi ne ma gwamnati ta bayar da kujeru na aikin hajji da cikakken albashi ko alawansu sun su don su je su yi aiki su yi wa alhazai hidima. Haka 'yan jarida da za su je su ɗauko rahotanni na mai yau kana aikin hajji su faɗa ma duniya, wannan ma wajibi ne a ba su kujeran aikin hajji, kuma a ba su guzuri na tafiya. Wannan idan an yi haka bai ci karo da shari'ar musulunci ba. Haka malamai da za a kai su, amma su malamai iri biyu ne. Akwai malamai masu wa'azi waɗanda za su yi wa alhazai jagora dangane da yaya za su yi aikin hajji, yaya za su yi aikin umararsu. To waɗannan wajibi ne a ɗauki kujeran maka a basu, akwai ba su cikakken guzuri da zai ishe su, sai da ba sai sun yi mawala ba. Su kuma su yi tabbatawa da wa'azi da karantarwa. Duk wannan hajjin da ga ya abin da yake ba daidai ba, su kira shi su yi masa nasiha. Kuma ma duk lokacin da aka yi wani aiki kafin shiga wani aiki, su riga su lokaci su yi amfani da wannan dama su yi wa'azi su faɗakar. Misali an riga an je miƙati su yi bayanin yadda ake ɗaukar ihrami, an riga an je za a shiga Ka'aba su yi bayanin yadda ake yin tawafi, wajen sa'ayi su yi bayanin sa'ayi, idan an je kwanan Mina su yi bayani, tsayawan Arfa, Muzdalifa, duk suna taiwa mutane bayani. kuma su ware waɗansu awanni a zaman Mina su zauna a tent wanda an rubuta addresses na malamai ne idan ka zo kai fata. Wannan wajibi ne gwamnati ta ɗauki wannan, don waɗannan zuwan su yana da alaƙa da ingantuwar aikin Hajji Mutum. Idan ba kai irin wannan mutane aikin Hajji Mutum ba, mutane za su samu kansu cikin roƙo game da aikin Hajji Mutum. To amma kashi na biyu na malamai shine waɗanda ake kaiwa don addu'a, wannan gwamnati ba su da hujja, kuma malaman ba su da hujja, haka kawai waje ba su kujera don ka je kai masa addu'a aikin Hajji ko Umara, hasali ma bid'a ne a addinin mu, duk inda ka roki Allah zai ansa maka ba sai ka je maka. Abinda Allah ya ce a cikin Alkur'ani, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yahtadun. Ina amsa kiran mai kira da zaran ya kiraye ni, bai ce ba in ya je Makka ko in ya je Madina ko masallacin Qudus ko Yaman ko wani gari, idza da'ani ta ya kiraye ni, ya kiraye shi a Maiduguri, ka kiraye Allah a Kano, a Abuja, a Lagos, duk rukunin Lagos idan ka kiraye Allah zai ji kuma zai amsa maka. Ina ka san mai ba lalle bane sai an je Makka. Idan kuma malamin ya ce a kwashi kujera ya ce kuma ranka ka tabbatar ba malamin sunna bane, ba wai dan ya maka a kwashi ka tabbatar malamin bid'a ne. Ina fata an fahimta, amma waɗanda za su je don su yi jagoran alhali su faɗakar da su, wannan wajibi ne a ba su. To kaga waɗannan idan an ɗauki kuɗaɗen gwamnati don a ba likitoci, a bai wa ƴan jarida, a bai wa malamai kujerun da za su je aikin Hajji ko Umara don kula da waɗanda suka je wajen, wannan yana daga cikin aikin alkhairi da ya kamata gwamnatoci su faɗa da su, in ma ana yin shi kaɗan a faɗa da su. A yanzu can akan yi, to sai dai wani lokacin san rai yake shiga, ya an tashi ɗaukar likitan, sai a ɗauki likitan da yake wani kanan wani kwamishina, kanan wani sakataren gwamnati, kanan wani babban darakta, babban sakatare a ma'aikata, wanda yake da shiga, ba wanda yake cancanta ba ta fuskar aiki, ba mai ƙwazo da himma ba, to wannan kuma shi ma cin amana ne. Don lokacin da gwamnati take, gwamnati tana yin aiki ne don al'umma ba don kawo ne ba. Don haka masu ɗaukan waɗannan za su ɗauki wanda ya tashi ne. Haka malami ma ba wai sai wanda yake da shiga a wajenku ba. A'a, wanda ku sa abin su ko muku, wane ne malami na sunna, wanda yake da ƙarfin halin da zai tsaya yi wa mutane bayani, ya san aikin hajjin a sunnance, kuma yana da ƙwazon wa'azi, yana da sauran ƙarfi a jikin shi zai tashi yi bayani. Amma wani sai gana ɗaukan malaman da suke bisa tsofaffi ƴan shekara 70, ya dai aikin hajjin ma sai ko rika rika shi fitsari, to wannan mai baiwa alhazai, ma'ana shi kuka yi wa gata ba kowa alhazai gata ba. Ina ka samun fahimta. An je an kai shi a zama kaya, haka muka da dare an duka ɗaukan malaman bita a waɗansu jihohi, to wannan ko shakka babu cin amanar al'umma ne. Wallahi ba na shakka kan cewa wannan cin amanar al'umma ne. Yayin da duk aka ɗauki wani likita dai shigarsa a wurin wani jami'in gwamnati ba don cancanta su ba, aka ba shi kujera, ko aka ɗauki wani ɗan jarida dai shigarsa ba don cancanta su ba, ko aka ɗauki wani malami dai shiga da yake da ita ba don ya cancanta su, to ko shakka babu an ci amanar al'umma. Don haka ya kamata gwamnatocin mu su yi hakan. Wannan ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku auri mata kafirai a wata aya, a wata aya kuma ya ce matan ahlul kitab halal ne ku aure su, kamar yadda halal ne ku ci yankansu. To wannan na nuna ahlul kitab ba kafirai bane ba? A'a, ba ya nuna ahlul kitab kafirai ne. Duk ayoyin da kuka karanta daga farkon mazumi zuwa yanzu kana ina laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, duk kana ina karanta wannan ayoyi. Ahli kitab kafirai ne, amma Allah yake bunce su da wani hukunci, dole ka mu'amalance su da wannan hukuncin da Allah yake bunce su da shi, ba za ka garwaya su da sauran kafirai. Haka Allah ya so me yake hikimar ke biyo kan su, kai bawa ne ai maka umarni ka bi, ba ka da zabi kake dan me, ko baka da ikon ka cewa Allah dan me, dan shi Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ba a tambaye shi abinda duk aka ga dama akan abinda yake aikatawa, shi ne ke da ikon ya tambaye mutane subhanahu wa ta'ala. Wannan mai tambayar yana cewa ka faɗa a cikin tafsirin da cewa idan mutum ya tashi bayar da shaida dole zai ya faɗi gaskiya ko da kuwa abin ya kama ya faɗi laifin mahaifinsa. To abin tambaya a nan gurin, idan ya kasance an samu rigima tsakanin musulmi da kirista, shi musulmin baya da gaskiya, kirista shi ne mai gaskiya, to sai aka kiraye ka shaida, yaya za ka yi? In sai ka faɗa alƙali cewa kiristan ne yake da gaskiya, wannan ita ce ƙa'idar ta addinin musulunci. Don kirista ne, yanzu za ka je ka yi masa ƙarya, ka yi masa ƙage, wuri halatta. ka ce wancan musulmin ba ya da gaskiya shi wannan kristan shi ke da gaskiya ai wajen tabbatar da haƙƙi ne a nan kuma kana tabbatar da gaskiya ne na maganganunsu ko ayyukansu ba aƙidarsu ba su ba in tambayar ka aka yi wane ne wanda yake da aƙida ta gari waye mai aƙida banda ba ta gari ba kaga a musulunce za ka ce musulmi ne ke da aƙida ta gari wancan wanda ba musulmi ba aƙidarsa ba ta gari ba sai ta fitar da aƙida da ayoyin alƙur'ani da hadisan manzo to amma aiki ne ya aiwatar ko magana ce ya aiwatar a nan gudun musulmi ya yi ƙarya dole ka tabbatar da ya yi ƙarya ya yi gaskiya kuma ya yi ina fata an fahimta kirista ya faɗi gaskiya dole ka tabbatar da ya faɗi gaskiya ko da kirista ne ya aikata gaskiya dole ka faɗi cewa gaskiya ya aikata ya yi adalci dole ka ce ya yi adalci ba tsari ne na musulunci ba wai dan mutum ba musulmi ba ne ba wai shi kenan sai mata kaki ubangiji ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa min ahli alkitabi man in ta'amanu bi qintari yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinar لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يتفكين أهل الكتاب أكو وندا إن ذاك باك أمانة تتنطار تنطار إتتي دوتي أمي كنبنيا فباك أمانة أجر كتي مليان سيا مليان في رقومة يؤديه إليك زي باك ديدي وديدا sabu ba zai tunan ke ba ci sisi ba zai bata ba ci a cikin yahudu a kowanne a cikin kirista a kowanne wanda zai iya rikon amana idan ka ba ce ba ka dani amma wa minhum daga cikinsu man in ta'amanu bi dinar a kowanne ko da dinari ɗaya ka ba ci ko da taro ko sisi ka ba ci la yu'addihi ilayka sai ya zalunce ka kaga ashe ba duka ɗaya suke ta fuskar gaskiya ko rikon amana ko kwatanta adalci don haka dai a nan wurin yayin da kirista ya yi gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyarsa yayin da musulmi ya yi zalunci dole ka tabbatar da cewa azzalimi ne don lokacin da ka ce wani musulmi ya yi zalunci wannan baya nufin ta zagi musulunci hasalan ma ka yi bayanin hakikanin musulunci ne don saurewa ɗan uwanka musulmi gindi baya da gaskiya shi ke sa wanda ba musulmi ba ya fahimci mummunar fassarar musulunci a wurinsa don kaga wanda ya rubuto takarda jiya abinda yake cewa yadda ake bayanin musulunci a wurin karatu ya sha bamban da yadda musulmai suke aiwatar wanda wannan gaskiya ne da yawa daga cikin musulmai sukan zanto ƴaƴan kuka masu jawo kowace jifa ma'ana sai mutum ya aikata wata ƙarna sai a ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya aikata musulunci ko bai yarda ya yi zalunci musulunci ko baya son zalunci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan ya munana musulunci ko baya son munana wa ihsani Allah yake so wallahu yuhibbul muslimin inna Allah ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun da haka dole ne mu fito fili mu bayyana irin wannan wannan shi zai bayar da dama waɗanda ba musulmi ba su gane cewa ga yadda musulunci yake addini ne na adalci ba wai addini ne na ɓangaranci ko ƙabilanci ko dan wani kawai musulmi ne duk ɓarnar da yake kenan sai ɗore musu gindi wannan ba daidai bane wannan kuskure ne yaya hukuncin alƙawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa cewa a zo a raba mutum kuɗi a ce amma fa za a tunda na ba su kuɗi za ka jefa min ƙuri'a to dole ne ka cika wannan alƙawarin na ta faɗa muku cewa ni a aƙidata a fahimtata wadda tsakanina da ubangiji na har yanzu ina ganin ban yi laifi ba ko ban gano cewa na yi kuskure akan fatawata ba duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi kar ka mayar ka karɓa innama huwa rizqun sataqallahu ilayka arziki ne Allah ya koro maka kana gida fakuluhu hani'an mariya duki a kunce babu komai a kan amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka zai billahi allazi sai Allah dan ka goyi bayan zalunci ka karɓi kuɗin ka fin ne ka zaɓi wanda zai adalci ka zaɓi wanda zai daidai wannan shi ne wayewa a cikin siyasa amma ka zama gida ne kawai wani zo ɗauki kuɗin ka ya sata kuma ya baka kuma ka je ka jefa masa ƙuri'a kuma ka san zai siyasa kuma ka san ba zai daidai ba wai roƙon ka kai ba kana gida bai kawo maka abinda manzon Allah yana roƙo da zalama ka je ka yi ƙarya ka san akwai irin karnukan farautar siyasa sai su je su ɗauki bas sai su kofa da mutane kamar bas biyu ko uku sai su tafi gamar hawus ba na nufin gamar hawus ɗin barno gamar hawus akwai na gamar hawus ne ko su je gidan wani babban ɗan siyasa shi da bai san su ba dama sun sa wani yayi rawani a cikin su ko ko in bai rawani ba dai yayi wata shiga ta ba dama ne sai ce ai shi ya zo ne su nuna goyen bayan daga gari kaza suke su bado ta local government da take lungu su ka ga mun gurin mota biyu ko mota uku kuma daga nan cikin gari suke wata unguwa ba sai wanda ya gaba dama ne a sai yana da bugu ya baya a cikin ramar hukuma can sai ya tsaka lungu idan a Kano ne sai daga dogo local government ne ka san ta fi kowace nisa daga Kano idan anan ne sai ko yana wajen wace sai abadan sai ko ina ne ko wajen malam batare sai daga sanyi karshen duniya to kaga kafin a tsawon sa a gane gaskiya ce ko ƙarya yake yi ba lokaci na farko dai dama gwamnati ta kashe wajen ba furta babu titi ba ruwa ba nan sarki ba telefon wai zai je ga cikin labari to gurgurda abin da ya faɗa sai a ɗauki kuɗi a mulmula lafiya a baki shi ma kuma kafin ya fito ya gama lissafi ya ware na shi a ɗaya aljihun ya san kuma su wane ne shi ma jarumansa waɗanda su ne abokanan yaƙin sa ya ware daidai nasu sauran ya ayyuhan nasu da aka fito su kowa a bashi naira ɗari ɗari ya zo birni ya ga titi ko kuma dama a birnin yake an taho da shi daga wata unguwa ya rarraba musu wannan shi ne zalunci wannan shi ne zalunci zuwa kai kai ƙarya zuwa kai ka karɓa babu yanda za a yi wannan duke ta zama halal kanka amma har kawai kana gida wani zo ɗauka samu ka kofa ya zo ta wajen wannan a taimaka kuma a taimaka mana da addu'a ko a yi mana kaza ko kuma dai lokacin zaɓe dai kar amanta da mu za ka fi kayanka ai ba wai wani contract ne kai kayan tsakaninka da shi ba ba ruwanka da shi ka karɓa Allah saka da alkhairi ka sa aljihunka amma Allah ya gano zai fi kuri a kanin mutum na da kake zai masa wannan shi ne magana ta gaskiya wadda dole mu faɗa wa junan mu wallahi idan muka kyale masu mulkin mu sai sun kai mu sun baro sai sun kashe mu a nan kuma a lahira su samu su aljanna a nan ba daɗi su ta tsaye dukiyar da su aiki ba kuma shi kenan a lahira kuma su bar mu tsakanin mu da ubangijin mu mun yi ta ƙarya da zage-zage nan mun yi shafa bula mun yi bangar siyasa ko sallah wani bai bari jefa ƙuri'a ko sallah wani bai bari saboda ya kai hoton wani dan siyasa sa a wani wuri amma kuma shike ne jirin Allah ran ta su ka je ka sai mai tsakanin ku da Allah nawa ne aka yi amfani da su su aka ba su fasta karfe 3 dare a ce su leke dukkan titunan Maiduguri dukkan titunan Kano dukkan titunan Abuja dukkan titunan Sokoto da ita nawa ne aka amfani da su akan wannan nawa ne za a ba su fasta daga nan gurin su kai ƙauyuka inda mota ba ta zuwa sai sun hau mashin sai sun ƙetare kogi amma cikin kuwa ya taɓa kai kalmar shahada a wajen ya samu wani gama gudun da baya kalmar shahada ya ce ke la ilaha illallah wa tuqal janna kuna fata kanku lokaci ku yi ihu ku shafa bala a jikinku ku yi yanke yanke a sa ku kashe wannan ku sauki wannan sannan kuma a sace kuɗinku sannan ku ku yi sallah ba ku yi azumi ba sannan ku je ku shiga wuta billahi alladhi la ilaha illallah ko ku zama wayayyu ko mu ce ci wahala a nan gurin da lahira ci dukan ka sama wani ujiri da ta gabatar wa Allah ran ta ce ina faɗa muku gaskiya wannan mai takaddar abin da yake cewa su ɗalibai ne a jami'a da suna cikin shekaru na sha'awa ga shi kuma suna takutsa da mata suna cikin tashin hankali mummunan da su abin da yake damun ciki ne a cikinsu suna son su yi aure amma iyayensu sun hana sai a ce ka bari sai ka ƙare makaranta kuma wani ɗin a halin gaskiya yana da halin yin aure ɗin me ya hukuncin su a gaskiya dukkan wanda yake da halin da zai iya yin aure kai tsaye a wurin kada zai ba ta lokacin cewa sai ya zo a makaranta ya yi auren sai ci gaba da karatu aure baya hana ka in dai kana da ya danganci halin da kake ciki ina ba ta amfani wanda baya da halin yin aure to sai ya hakuri wani yasa aka zillaje na layi zuwa mai kana sai ya gune kuma Allah wani ya hakuri har Allah ya kawo masa yalwa ya tuzai wanda ke da hali ni kai da nan gurin ban je jami'a ba sai da ni aure a shekarar da na yi aure a January kuma a wannan shekarar a cikin September sannan na tafi university aure na bai hana ni kammala karatu na ba da haka aure ba hana karatu in kana da abin gudanar kana da wani kasuwanci da kake kai da wani abokin ka kuna mubaraka kana da waɗansu harkoki da kake na waje ba karatun ka dai ba waɗanda kuma sukan taimaka maka akwai ɗalibai masu wannan dabarar masu wannan hazaka ba masu zaman kashe wando ba ba gida dawa ba cikin ɗalibai ba kuma ƴan tsirya da ƴan kwambo ba a yi ta sa belt ana tsuke kugu ko ba ko sabo sai yawan aljihai wani aljihu a daga nan gefen tsohuwa wani daga kwiɓi wani daga gwiwa irin wannan da na gayu ko ba ko kogo da saka wato duk wanda yake da halin yin aure wallahi ne a shawara kai aure ya karatu karatun ma zai fa angarka zai kuma samun nutsuwa idan ba ya da hali to sai ta hakuri wannan jihadi ne yayi ta hakuri yana azumi har ubangiji ta Allah ya wadata amma ba daidai bane ba kuna da halin yin aure iyaye suke ba za su ba dan mutum sai zai fada cikin gina wannan ba daidai bane na'am wannan takarda tana da matukar tashin hankali a cikin ta wata biyar Allah ce ta rubuta cewa iyayenta sun aurar da ita aure na dole ga wani wanda ba ta so, mutum ne mai wadata amma kuma kazami ne, kazami na ƙarshe yadda ta rubuta kenan. Ta ce saboda haka akwai wani saurayi da take so, sai take fatan jiki ta je su fita da wannan saurayi, don ta je suke fasikanci ta zo ta tuba ta yi istighfari ta yi nadama. Bayan kwana biyu dai shi dai wanda take tare da shi tunda ba ta son shi, saboda haka kwanciya da shi ma ba ta so, kuma dole za ta yi sha'awar ɗan namiji da ta yi tunanin wani ɗan namiji zai tunanin sha'awa ba wanda take tunawa ta wannan saurayi, sai ta sake jiki ta hulunsa. Ta yi haka har sau biyu, daga ƙarshe sai ta ba shi shawaran cewa wane in za ka yi taka aure ne, in kasa auren nan in fito mai aure, sai ce gaskiya shi an ce masa duk wanda ya zina tsakanin su da wata ba aure a tsakanin su, har don haka shi tsoron Allah yake ji ba zai yi, sai dai su tuba dai daga wannan shiken. To waɗannan maganganu ne masu hatsarin gaske, ina iyaye suke kallo suka aurar da ƴar su ga wanda ba ta so, wannan kuskure ne. Ba a yin auren dole cikin addinin musulunci, ana gina aure ne bisa ga soyayya, bisa ga ƙauna, duk auren da babu soyayya a ciki ba zai ɗore ba. Akwai yarinyar da iyayen suka aurar da ita dole lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ta so, sai dai take ƙara wajen annabi, annabi ba ta zabi, yace ko ki kashe auren ko kuma ki ci gaba duk wanda kika yayi, take zan jure in zauna tare da mijin haka, amma nayi haka ne dama dan ka faɗi wannan magana iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da ikon auren da ƴaƴan su a lafiya. Wannan ba daidai bane da iyaye su aurar da ƴaƴan su a lafiya. Kuma kuna sanar da labarin Barira, Barira ku yanga ce ta Ummu na Aisha, tana da mijinta Mughis, suka rabu, da suka rabu ya zo yana matukar santa, ita kuma tana matukar ƙin shi. Daidai da wurin da Barira ta wuce, idan Mughis ya yi kajin sawun ta a cikin titunan Madina, manzo Allah ya kalli Abdullahi da Abdullahi ba ka jin tausayin yadda Mughis yake cikin tsananin bege da son Barira. To ba ka mamakin yadda ita Barira take tsananin kishi, take wallahi ina mamaki. Karshe dai aka nemi manzo Allah ya sanya baki a cikin lamarin, manzo Allah ya tashi da kansa ya je ya samu Barira, yace da ita ki yadda mana Mughis ya sake auren ki, sai ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kana bani shawara ne ko kana yi min umarni? Sai ta ce a shawara nake baki, sai to bana sai mana inda umarni kake dole in bi a matsayinka na annabi, amma in shawara ce take bana kai. Haka manzo Allah ya tashi ya tafi kyale ta babu yadda yi. Yanzu in akwai wanda zai kilasta wani ya auri wani, ko ya kilasta wata ta auri wani a duniya, ai manzo Allah ne ya fi cancanta ya kilasta Barira ta auri mu bi, amma manzo Allah bai kilasta ta ba tunda babu dole cikin addinin musulunci. Da haka ya kamata iyaye su yi hasara. Yanzu abinda nake jan hankalin ki kene kika samu kanki cikin wannan hali. Na farko ba za a rufe miki kofar tuba ba, duk da kin tuba kin koma kin koma kin tuba, ki dauka tuban da kike ta karshe din nan yanzu ita ce ta karshe. Ki yi turo ko Ubangiji ta'ala ya tsare tuban ki. Kuma ki yi kokarin fadakar da iyayen ki cewa fa in zaki zauna da wannan bawan Allah ba za ki baki hakkin auratayya dan su raba. Idan zaman lafiyar ki shine su raba. Idan suka raba ku Ubangiji ta'ala ya kawo miki wani sai ki aura. Kuma shi wancan saurayi da kuka yi barna da shi, shi ma ya sani cewa ya kiyaye dokar Ubangiji, kuma wajibi ne a kansa ya tuba zuwa ga Allah ya yi nadama. Idan ya tuba ya yi nadama, mijin wancan mace ya sako ta, suka rabu da mijin, ta zo ta yi idda, ta yi istibra'i, daga baya ya halatta ta aure ta. Duk malamin da ya baka fatawa cewa wai ba aure tsakaninku har abada ba gaskiya ya faɗa maka, kuskure ya faɗa maka. Kuskure ya faɗa maka, sai dai na fi tsammanin ba wani malami ne ya faɗa masa haka ba, amma akwai abin da yake faruwa da dama, ƴan mata sukan shiga cikin tarkon samari. Saurayi ya zo yana son ki nuna ƙaunarki matuƙa, sai kuma ki zautu da shi, amma sai ya nuna sharaɗin ya ci gaba da neman auren ki ko ya turo wakilansa shi ne in shi ya da shi ya yi fasikanci da ke. To wannan makami ne da samarin ke amfani da shi, sai ta ga cewa idan ta ƙi to za su rasa miji. To idan kuma ta yadda ta saba Allah, ƙarshe sai shaidan ya ba ta shawarar ki saba Allah, daga baya kiyaye istighfari. Sai ta saba, shi kuma daga lokacin da ta yadda da shi, to sai ya ɗauka to dama a cikin iskar. To babu shi babu ita, duk yadda zai yi miki wayo sauke miki sai ya yi miki wayo ya kalci miki, ba zai zai aure ki. Da yawa daga cikin samari da haka suke lalata ɗan mata, sai ya kasance gaba ɗaya sun yi da tsoron ɗin cuta ɗin ki, ke da ki tsaya kin kare kanki ba, sannan shi da kika yadda da shi kuma yanzu ya kyale ki. saboda da wuya mutum yayi fasikanci da ya mace a titi sannan daga baya da kimar ta ko mutuncin ta kuma da wuya ya amince da ita zai dauka kuma duk inda ta fita unguwa wajen wani saurayin za ta banda shi ke ma kuma ai ba za ki amince da shi ba za ki dauka cewa idan ya je unguwa ya dade wurin mutai shi saboda kun saba haka kuke lalata shi tun kuna tun kafin ku yi aure dan haka ya kamata ya hatar Allah sare mu wannan shine abin da ya faɗa cikin abin da zamu iya karantawa na tambobin yau na tambobin yau